Daga murya Amurka a Washington DC.
Ga jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci da fatan an yi kusan ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Kalli. A yau Litinin 18 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar Murakayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan yadda ake samun yawaitar sace-sacen ɗaliban makaranta a Najeriya. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu, ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da leka zauren tattaunawar mu tare da wakiliyar mu Abuja da bakin da ta gayyato mana.
Masu sauraron mu, barkanku da sake kasancewa tare da mu a wannan lokaci. A wannan makon shirin namu zai tabo batun yawaitar sace-sacen dalibai a arewacin Najeriya, musamman ma a ƴan kwanakin nan, inda muka gayyato manyan baki da za mu tattauna da su. Kana shirin zai leka ga likita domin bayyana mana ire-iren abincin da ya kamata mai azumi ya yi safaru da su. Idan da lokaci, za mu garzaya bangaren kwalama domin mu ji wani irin sabon salon girki ne bakuwar mu ta zo mana da shi. Sace-sacen yara ɗalibai a arewacin Najeriya a makonnin da suka gabata wani abu ne da ya jawo shakku tsakanin 'yan ƙasar, wanda wannan sace-sacen yara ɗalibai da kuma garkuwa da mutane a arewacin Najeriya ba sabon abu bane a ƙasar. Sai dai abinda mutane ke tambaya shine yaushe za a kawo ƙarshen sa. Masu sauraron mu, abinda za mu tattauna kenan a cikin shirin namu na yau da gobe.
Idan kana bashi ko sai a haika, idan ka falka ba ka danno.
Ba inda muka gayyato su ne
Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence Limited.
Suna Dr. Faruk Bibi Faruk, ni malami ne a jami'ar Abuja na koyar da siyasar tattalin arziki.
Sai kuma wadda take tare da mu ta wayar tarho ita ce.
Sunana Najatu Muhammad.
To madalla.
To Dr. Kabir, ina fara da kai ganin cewa garkuwa da yara ɗalibai domin karɓan kuɗin fansa a Najeriya wani abu ne da ke ta wato maimaita kansa. Idan aka duba a baya, an taɓa sace 'yan matan Chibok, 'yan matan Dapchi, yara a wato ɗalibai a Kagara, akwai Jangebe Kankara a Faka ta Gina da dai sauransu. Sai kuma na kwana-kwanan nan da aka sace yara a Kuriga jihar Kaduna da kuma 'yan makarantar Tsangaya a jihar Sokoto. To ko me yasa sace-sace ya ƙara yawaita a Najeriya?
Malama Rukaya, akwai kusan dalilai hudu wanda muka yi musu jimla, dalilan suna iya shiga ababen nan guda hudu. Na farko, akwai shi kanshi matsalar tsaron, ma'ana har yanzu ba mu fito da tanade-tanade ba kwarara wanda za a magance matsalar tsaron nan. A ƙarƙashin wayannan akwai 'yan bindiga wayanda suke yawo kuma suka saka shi satan jama'a don karɓar kuɗin fansa a matsayin hanyar da suke bi na cimma burinsu. A ƙarƙashin wannan akwai tattara kuɗaɗe da suke yi, akwai ƙoƙarin nuna gazawa na gwamnati, sannan akwai tozarta ma jama'a su kansu saboda dalilai wayanda suka shiga ciki, wayanda shi dukkan wayannan ababen da na ambata suna da faɗi. Abu na biyu shine kasancewa ya zan kama masana'anta na samun kuɗaɗe, wato da turanci abinda muke ce mai economy. Satan jama'a don karɓan kuɗin fansa ya zama kusan akwai masana'anta wanda mutane da yawa na amfana da masana'antar. To wannan shi kanshi in muka ware shi za ki ga akwai ababe da yawa ƙarƙashinsa. Kuɗaɗen da suke karɓa, ta yaya suke karɓan kuɗaɗen nan, wayanda suke karɓan kuɗaɗen wace hanya suke bi, wake taimaka musu, duk dai akwai ababe da yawa ƙarƙashi. Sai na uku shine ita kanta siyasa. Akwai dalilai na siyasa wanda suke nuna cewa a baya-bayan nan ana akwai wayanda suke kokarin nuna gazawa na ita kanta gwamnati. Sai na ƙarshe shine abinda zamu iya saka shi cikin wato dalilai na cuɗanya tsakankanin jama'a, wanda da turanci muke ce ma social. Akwai kusan za a ce gasa tsakankanin wayannan manya-manyan 'yan bindigan. Idan ɗaya daga cikin su yayi wani abu, to za ki ga sauran su ma sun yi kokari su yi, ko su fiye ma abin da shi yayi. To shi wannan shi kanshi yana cikin dalilan da a baya-bayan nan kika ga an samu ƙarin yawaitar satan jama'a don karɓan kuɗin fansa. Kamar yadda na ce, ababen nan guda huɗu da na ambata, kowane ɗaya daga cikinsu za ka iya faɗaɗa shi, akwai ababe da za su shigo ƙarƙashinsa wanda kila saboda lokaci ba dole ba ne in shiga, amma dai a taƙaice dalilan kenan.
To masha Allah Malam Faruk, menene haƙoƙin 'yan ƙasa a kan gwamnati?
Wato tsaro yana cikin abubuwa biyu ko uku. Na farko da yake tabbatar da kafuwar al'umma har su samu shugabanci, kuma ba gwamnatin da muka sani ta yanzu bane, da mutane suna haɗuwa ne saboda su kare kansu, sannan su samu wa kansu rayuwar da tafi amfani akan wacce suke ciki a da, ko na noma ne, ko na wato zuwa ai farauta ne, ko na mai. An dai san tarihin dan adam yana haɗuwa a wuri ɗaya ne muhimmi saboda ya samu wa kansa tsaro. Saboda haka duk wanda yake shugabanci, tsaro shine abinsa na farko da yake tabbatarwa. Idan bai iya tabbatar da tsaron nan ba, to duk abin da ya shugabancin ba shi da amfani.
Ajiya Naja, a ƙasa da mako guda an sace kusan yara 'yan makaranta su 300 a arewacin Najeriya. Wannan me yake alamtawa game da harkan tsaro ne a Najeriya?
To ai bata lokaci ne ma kana magana harkan tsaro a Najeriya. Ina tsaron yake? Ba inda yake da tsaro ko ina a cikin ƙasar nan? Babu. Saboda gwamnatin bata damu ba. Daman aiki ne shi amfanin gwamnati tun tashin farko. An yi gwamnati ne a kowace ƙasa saboda kare harabar ƙasa da kuma kare rayuka da dukiyoyin al'umma, wanda babu shi a Najeriya. Amma a ce wai yau mutum ya zama kamar dabba a Najeriya, a'a, abin da ban tsoro kuma tabbacin babu
hukuma. To Dr. Kabir, irin waɗannan sace-sacen yara 'yan makaranta da ya sha faruwa a lokuta daban-daban kuma a mabambantan shugabannin ƙasa, misali kamar yaran sakandaren Chibok a lokacin mulkin Goodluck Ebele Jonathan, sai kuma 'yan matan Dapchi da dai sauransu a lokacin shugaba Buhari, sai kuma yanzu da aka sace ɗalibai a Kuriga a lokacin da muke ciki yanzu, wato mulkin Bola Ahmed Tinubu. To wasu suna zargin cewa salon jan ragamar harkan tsaro ne baya canzawa. Yaya gaskiyar wannan al'amari yake?
To a takaice dai, a ƙarƙashin waɗannan gwamnatoci da kika lissafa, akwai tsare-tsare da tsari na mulki wanda ake ƙoƙarin hitowa da su. A ƙarƙashin shi na Goodluck Jonathan akwai tsarin da aka hitarwa da ake cewa Safe School Initiative. Sai daga baya a ƙarƙashin shugabancin shugaba Buhari aka hito da guda biyu, akwai wanda ake ce ma Safe School Declaration, sai kuma a shekara 2021 aka hitar da tsari na ƙasa gaba ɗaya, wanda shi ma duniya ma muka tara gaba ɗaya aka kaddamar da tsarin wanda shi ma karkashin sa dai ana kokarin inganta tsaro ne a makarantu ne to a karkashin sa ma har aka zo aka kafa wayansu sabbin sashi haka na gwamnati wanda kuma ita shi ministering wato na ilimi education ne yake da shugabanci a wannan to a takeice abin da nake son nuna ba wai rashin tare da bane ke kawo matsalar a'a rashin aiwatar da tare da ne da kuma sa ido akan waɗanda aka baya ma haƙƙin na aiwatar da tare da wato abinda ke shafar tsarin tsaro a Najeriya ba kusan in ka ware su ba abinda yafi rashin shi wannan tsa-ido din a turanci akwai abinda muke cewa monitoring and evaluation wato tsari da zaka bi wanda zai taimaka maka ka san ko kana kan hanya a kokarin cimma burin da ke san ka cimma in kana tafiyar da tsari wanda kuma kowane tsari na gwamnati yana bukatar wannan to sai muka waye gari a tsaro shi gaba ɗaya babu shi wannan in kai magana masu wanda suke shugabancin farnin tsaron za su ce ayi tsaro yana bukatar siri to ya kullum abin da suke kwana kenan da shi to amma idan muka fita daga Najeriya muka je wayan suka sashe su sun hito da irin wannan tare-tunan a karkashin shi wannan tsari na monitor and evaluation to alhamdulillah daga gwamnatin shugaba Buhari da zuwa ita wannan gwamnatin akwai wani tanadi da aka yi wanda ana ce mai misali shi gwamnatin Buhari ya kira shi executive order 13 to a karkashin wannan ne shi wannan sabon shugaban Tinubu sai ya zo ya tabbatar da cewa wannan executive order 13 din an mayar da shi wato doka wadda a karkashin sa ne yanzu ya zo ya hitar da wani tsari wadda ya danka ma wadda take ba shi shawara kan harkar tanadi na gwamnati da haɗin kai tsakanin jami'an gwamnati wadda ake cewa policy and coordination wato Hajji Hadiza Bala Usman kenan to akwai tsari wadda ake yi wadda da turanci ban san da zan fassara sa da Hausa ba ana ce mai central delivery coordination unit wato wani cibiya ne wadda duk wani abu da ake gwamnati ke yi nan ne za a ringa tattara bayanai na duba a ga ana cin nasara ko ba a cin nasara to a karkashin wannan ne aka saka shi wannan monitoring and evaluation din kuma idan ba za mu manta ba a watan 11 na shekara 2023 gwamnatin ta na shi Bola Ahmed Tinubu ya sa hannu tsakaninsa da ministocinsa na sa hannun nan alkawari ne wanda kowane minista ya yi na cewa zai cimma buri a sashen da yake shugabanci to wannan dai an aka bi shi zai taimaka wurin tabbatar da cewa irin wayannan tanadin an cimma burin da ake son a cimma kamar yadda na ambata akwai tsararruka da yawa wanda aka yi kuma har yanzu misali akwai shi wannan tsari na ƙasa wanda nace an tara duniya an gabatar da su to tun shekara 2021 kin ga yanzu akalla an samu shekara 3 wanda kuma har yanzu bamu ga an fara aiwatar da shi wannan tsarin ba an hitar da kudade masu yawa don tabbatar da tsarin a karkashin shi tsarin ana son kowace makaranta a kasar nan ya zan tana da mafi karanci tana da shinge wato perimeter fence wanda kin ga shine kariya ma na farko to amma kin ga misali makarantan kudiga din nan ba bude yake babu to kin ga wannan ya nuna cewa kai tsaye akwai gibi tanadin da aka yi aka kashe shi wannan tsarin ba a fara cin musu ba abu na biyu shine rarrabuwan kawuna tsakankanin bangarorin tsaron nan kusan kowane sati in kika waye gari za ki ga cikin bangarorin nan tsaro guda 29 daya daga cikin su ya hitar da wani tsari na kariyan na bayar da kariya a makaranta to misali na baya-bayan nan hukumar yan sanda shi inspector general of police ya kaddamar da wani sashi a karkashin hukumar na cewa za su ringa bayar da kariya ga makaranta to haka in kika je civil defense haka dai gasu nan za ki ga suna da irin wannan tare da nan amma har yanzu ba su hada kawunan su ba wanda tanadin da aka yi a karkashin shi wannan tsari na kariya ga makarantu ne kamata ya sa hada kawunan su ringa bayar da tsaro ga makarantu to a takeice dai ababen da suke jawo rashin aiwatar da wayannan tare da aka yi
wayo hare wa wayo hare wa na bani dausayi wayo hare wa dadan hare wa na bani dausayi sarki duku marudan zare wa waka cizon wa yayan hare wa wayo hare wa wayo hare wa wayo hare wa muna ji muna fadar sa yankin arewa
wayo arewa
wayo arewa
wayo arewa
wayo arewa
jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
Malam Faruk ina sake dawowa kanka kana ganin gwamnati ta shirya domin fuskantar kalubalen tsaro a kasar ganin cewa haƙƙin dan ƙasa ne a bashi tsaro
to a ce gwamnati an kafa ta da wannan shirin amma akwai wato sakaci da kuma tsarin yanda wasu abubuwan kamar rashawa da sauransu suka zo suka shafi komai na al'umma da talauci da ya shigo wanda in talauci ya zo dama yana kawo matsalolin tsaro da abuwa da yawa wanda watakila sun zo shugabanni ne dai ba a da su wanda suka tsaya suka sa ido akan me ake so me ake ciki kuma suke san jama'ar su samu wannan maslahar wato sun fi san kansu akan kasar da ragowar jama'a sai haka duk yawancin abun da suke tasowa da suke shafan tsaro suna da dangantaka da rashin shugabanci masu kyau da shugabancin kuma da suka sa jama'a a gaba wasu ma daga kasashen turai suke zuwa amma akwai shugabannin masu kyau za su gani su za su fahimci su tun daga nesa za su yi maganin su
to na sake dawowa kanka Dr. Faruk wannan sace-sacen dalibai yan makaranta da ke faruwa a arewacin Najeriya kana ganin ba gazawar gwamnati bane a fili
gazawar gwamnati ne da kuma al'umma da shugabanci wato gwamnati tana tsakanin al'umma da shugabanci duk suna cikin gwamnati amma ana ce a ko laifin al'umma ne ko laifin shugabanci ne ko a addini wasu su ce ai halayen ku ne suke ja ku samu irin shugabancin da kuke da shi wasu kuma ma sun fara ce a ba haka bane shugabanci fa sai dai a iya amfani da shi a iya cutar da ku saboda halayen naku amma shi shugabancin ana yana da nashi wato yana da nashi responsibility nashi wato dalilan tafiyar da shi saka a tsakanin al'umma da shugabanci anan ake samun matsala kamar yadda na faɗa aka na zama a kunci da rashin tattalin arziki mai kyau da yunwa tabbas al'umma da yawa wasu za su fara dama abuwa biyu ne suke yawan faruwa irin ko al'umma ta rabu ta fara cin diddigin juna suna bin juna suna bugewa saboda bukatun wanda suka fi wasu ko wanda suka samu bindiga da wanda ba su da ita da sauransu ko kuma su gane cewa suna da matsala da shugabanci su hada kai su fara kalubalantar wannan shugabancin a kawo canji to al'umma irin tamu da take da bambantaka da yawa bambanci yayi yawa yana da wahala al'umma ta hada ta wato kalubalanci shugabanci shi yasa muke ganin sai mutane in suka ga bala'i yayi yawa sai su fara daukan wato wato suna yin amfani da nasu damar suna abin da suka ga dama to wannan yana cikin dalilin da yasa muke samun wa'annan sace-sace kuma yazo mana da aka rinka kafa kungiyoyi wanda suke neman suna dan su cimma wasu bukatunsu sai ba a iya maganin su da wuri ba musamman wanda aka soma tun daga Niger Delta sai zama na ai a cikin wato zan iya cewa shirme irin na zamantakewan sai mutane su rinka kare su saboda ko dan nasu ne ko dan suna da dangantaka da su ko yaran su ne ko addinin su ne aka rinka tabbatar musu da abin da suke so wanda kuma duk irin wannan kungiyoyin muhimmin abin da suke so na farko shine su suna to sace-sace ya zo saboda kungiyoyi suna son su suna kuma sai aka bari aka rinka ba su dama wasu ma ana daure musu gindi ana cewa ai suna da gaskiya abinda suke yi har abun ya zo yanzu ya zama ya bugari gaba daya
wa haji ana je na sake dawowa kanki shi wannan kalubale na tsaro da Najeriya ke fama da shi ba kya ganin wani rashin katabus ne na gwamnatin wato gwamnatocin baya ita wannan gwamnatin ta gada daga
wajen gwamnatocin baya Rukayya dan me isa kai zaka karbi mulkin da ka san kai ba zaka iya ba shi da ya zo kullum sai a dinga cewa gwamnatin baya to shi wanda izo hajaran majanan da karfin siya ya karbi mulki bai san abin da zai karba ba haka kawai mutane sai su dinga yin ƙaryar banza suna cewa wai gwamnatin baya me ya magana gwamnatin baya ina ruwan mu da gwamnatin baya kai da ka zo zaka karbi mulki kace kuma zaka karba da karfin siya tunda mulki ba alakat bane haka Tinubu yace yace a karba da karfi to me isa ka karba kai baka da masaniyar halin da kasar take ciki ne baka da maganin halin da kasar take dan me yasa gama din azuncin gwamnatin baya gwamnatin baya bana'i ce wannan fasifa ce to kin gane mu abin da yake damun mu shin dukiyar al'umma kasar nan al'umma kasa ce ko ta wani ce me yasa ba a amfani da dukiyar kasa dan a kare kasa me yasa ya zama na cewar misali rakin da a dinka zancen cewar wannan wannan abin da ya shafi arewa bane wannan abin da ya shafi arewa ba ta cikin kasar Najeriya ce ko arewa ba Najeriya bace
to ma sauraron mu za mu datsa aya a nan a mako mai zuwa za mu dora ta yattar Allah
idan kana ban shi ko sai a haika idan ka falka ba ka danno
to madalla da fatan dai kuna jin dadin shirin namu na yau kuma kuna amfana ganin cewa muna cikin watan Ramadana zamu garzaya ga Dr. Adamu Dawood likitan kula da jiki domin ya bayyana mana ire-iren abincin da ya kamata a ci a lokutan sahur Dr. Gareka
to a takeice tun da yake azumi an yi shi ne daga sahur a dauka har sai an kira sallar magriba sai ayi iftar wato bude baki to tunda zafi yayi yawa yanzu nan tun daga lokacin da mutum zai sahur ya kamata ya sa abubuwan da zai ci yadda kishin ruwa ba zai mashi tsanani ba da har zai galabaita to wayannan abubuwan da za a ci lokacin sahur ya kamata ya zama abubuwan da akwai maiko-maiko abubuwan da suke da maiko-maiko kamar mutum ya sha fura da nono ya ci dan wake ya ci dan fried abubuwa kamar abubuwan da aka toya kamar su dankali nan da dan kwai ya ci kuma irin abubuwa da little fries haka ko ya danci tuwon shi dan yin taushe tunda shi ma akwai dan maiko-maiko a ciki ko da dan shayi amma za a sha shi kar a sa madara dan shi madara kan sa kishi sai mutum ya je yana so ya sha ruwa after kamar 2 to 3 hours to in yayi haka nan insha Allah za a ga cewa azumi za a dauke shi har a kai magariba ba tare da jiki sosai ba kuma in bi tare da cin abincin nan ya kamata a sha ruwa sosai ba ruwa mai sanyi da yawa ba da ruwa mai sanyi da yawa bai bari mutum ya sha ruwa to yadda har zai ji cewa ya koshi ko ya ginsu da cewa ya kashe kishi to in an sha ruwa haka nan a lokacin sahur yakan taimaka a ji daɗin azumi ba tare da an galabaita ba to sannan na ɗauki azumi ɗin ya kamata mutum na aikin ƙarfi ya tabbata ya yi su kafin 12 rana ya kammala aiki da suke da son ƙarfi sosai kafin 12 rana to insha Allah karim za a iya ci gaba da azumi ba tare da an galabaita ba sannan in mutum ba shi da lafiya ya tabbata cewa ya sha magani da zai taimaka masa kafin ya ce saboda wahalar azumi da iya yin bai zai iya yin ba zai saboda wahalar ciwo ba zai iya yin azumi ba sai kokari a sha magani kamar mutuna da ulsa ya sha magani shi lokacin sahur in kana da hawan jini ko diabetes ko wani chronic disease dai haka ka sha maganin magana raba shi kala biyu ne ko uku to especially yawanci akan sha kala biyu da safe ko da daddare to sai mutum ya sha da sahur sai kuma yin gwada baki kadan ci abinci sai ka sake sha to bayan an sha ruwa insha Allah ka rinka su ji daɗin azuminka sai kai kokari in kai bude baki da kayan itace ko dabino ko ɗan fruit haka sannan sai ka ɗan sha ruwa kana sai kai sallah in kai magariba sai ka zo ka ɗan sha kunu ko da kosai ko da alala ai in kana da ulcer a rage kayan yaji da yawa a rage kuma ci abubuwa masu maiko da yawa to in kai wannan kuma sai ka ɗan sha ruwa sannan kai sallan tarawih sai kuma in ai da tarawih a ɗan huta ka dan sha ruwa dan samu abinci ka dan ci ka kwanta bacci ka dan sha ruwa kuma ka dan farka da daddare ka zama ka tashi ka shirya ga safu to insha Allah ka haka ana haka ana haka zaki ga azumi ya tafi daidai ba tare da an ga da bai ta ba an sha wahala ba
to haka yake
Allah yanzu kuma za mu leka filin girke-girken mu.
Madalla masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron wannan shiri ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu tsallaka gefen kwalama.
Bishirinku masu sauraron mu, shayin da bakwar mu za ta yi mana a yau na daban ne, specialty ma take kiran shi. To haka yake a sunan bakwar mu.
Assalamu alaikum, sunana Sadiya Tukur wacce aka fi sani da These Delicacies.
To a me zaki gabatar mana a yau din nan kamar da yanda da masu saurara suka ji na ce shayi.
Ai shayi na wannan special shayi ne wanda in kika sha shi ba ta ƙara so ki sa shi wani flavor din shayi ba. Ne ni ina da son shayi, so irin na shiga na I went out of my way dan cike na in samu recipes, in samu abubuwan da zan haɗa ya bani wani different abu, different taste shayi. So yau zan muku special shayi na wanda ba kowa nake ba wa recipe din nan ba, sai wanda na ga ya cancanta.
Haka yake to su sauraron mu, da fatan kun shirya tsab domin jin yadda wato za ta gabatar mana da wannan shayi.
Shi shayin na abubuwa guda uku ne zuwa hudu zaki bukata. Kinga kuma ba wani abar ba wanda yanzu ana azumin nan kowa yawanci ana samun shi. Ko baki da shi a gida, yau zaki je wurin masu yanka lemu za su baki wannan bawon abarba, sai bawon lemu. Shi bawon lemu ne ke magana wannan green din nan, ba shi ban da fara. Shi green din zaki iya sa greater ne kidan kankare shi, kuma zaki zuwa wurin masu lemu, shi masu sai da kayan fruit din nan, in nan wanda suke barewa din nan, har sai mi shi ke kwashi ma zaki ya shi zaki amfani da shi, sai ki samu cardamom din ki. Shi cardamom ana ce mishi habbohan, ha ban san ko Hausa me ake ce mishi ba, amma dai habbohan nake dan shi kanana ne, haka ana yawanci abincin Laraba suna sawa shi cardamom din. Sai kuma ke sa mishi ruwan lemu, ki sa mishi ko dan lemun tsami haka, to iyakacin abin da kike bukata kenan. Su duk wannan da bawa abarban da bawan lemu din da habbohan din duka zaki sa shi cikin tukunya ne, ki sa mishi ruwa, dora shi a wuta, sai ki tafasa shi. Shi bawon abarban kawai ma zakin shi zaki ba sai kin sa suga ba, in kika yi abin kika yi wadannan ma sai kin sa mishi suga ba, in kika yi tafasu sai ki sauke ki tace. Amma ana so ki dan bar shi bayan gama tafasu, ki dan bar shi dan yi kamar a ce minti biyar saboda duka flavors din za su fito. Sai ki zo ki, in kina son shi tafashashe ne, sai ki kara mai da shi wuta, in kina son shi ya dan huce din sai ki tace shi, ki dan kara mishi wannan lemon, ruwan lemon din nan, shikenan minti din ki.
Wannan shayin dai ba da mai kiyuya kenan ko
ba yaro mai kiyuya.
So watan gaba dai waɗannan kayan hadin da kika fadi, uwar gida ka za ta wanke su ne, ta sa su a tukunya, ta tafasa su. Bayan ta tafasa ya dan tafasa ta kamar minti 10 akan wuta, sai ta sauke huce, saboda in ya dan huce shine kamshin duk abin da ake bukata zai fito. In kuma tana son ta sake mai da shi kan wuta, bayan ta ajiye na minti 5 nan sai ta sake mai da shi kan wuta, ya sake tausa na biyu, sai ta zuba a cikin flax. To haka yake masu sauraron mu, da fatan dai kun ji yanda za ku bi wani salo domin yin wani salon shayi kenan zance, wanda ba tare da makin sha wahala ba, ko a wajen masu sai da kayan marmari wato fruit, kika tafi da ki samu bawon ayaban abarbanki da kuma bayan bawon lemu. Amma fa bayan bawon lemun kar ki manta green din, kar ki bari mai farin ya shiga, saboda in mai farin ya shiga yana da daci kamar yadda bakon mu ta yi mana bayani. Sai kuma ki samu cardamom din ki. To duka waɗannan abubuwan ne zaki saka shi cikin tukunya, wato ki dafa shi ba tare da ma an sa ganyen shayi ba kenan, ba ganyen shayi. To haka dai zaki yi wannan shayi naki, da fatan zaki gwada a gida, ki ba wa ƴaƴa su ma su sha, ki ba wa shi kanshi mai house ya ji wato salon wani shayi na daban. To haka yake masu sauraro, kada dai ku sha'afa, kuna tare da mu ne a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Godiya ta musamman ga wakiliyar Murƙayya Basha da dukkanin bakin namu na yau waɗanda kuka ji muryoyin su. A madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.